shiga ayyuka irin na ta'addanci har layo gwamnati ta bayyana cewa matakin zai taimaka wajen samar da ayyukan yi da kuma kawo ƙarshen zaman kashe wando musamman tsakanin miliyoyin matasan Najeriya da yanzu haka ke zaune ba su da aikin yi. A lokacin kaddamar da wannan shiri, shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmad Ibrahim Lawal ya bayyana kudirin majalisar dattijan Najeriya na ganin an ƙara kudaden da ake kashewa wajen horar da matasa sana'o'in hannu. A ƙarƙashin wata hukumar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke bunƙasa ayyukan sana'o'in cikin gida da kuma hazaka, yanzu haka ma dai an kaddamar da wannan shiri a jihar Yobe na horar da matasa kimanin 1,000. Kaɗan daga cikin sana'o'in da aka horar da matasa dai ya haɗa da koyon gyaran wayar salula ta GSM da kwamfuta da kuma sauran na'urorin zamani. Ga dai abin da wasu daga cikin matasan da aka horar suke cewa.
Governor of this organization, or this program, I mean. Eto akwai wani program da ake yi a Nigeria mai suna 1000 youth phone repair and GSM software and hardware program. Wannan program din gudunmawa ne muka samu daga gwamnatin Nigeria karkashin kulawar jagoran mu wato distinguished Senator Ahmed Ibrahim Law, the Senate President. Muna matukar godiya ga wannan gudunmawa da aka bamu. Kaga dai yanzu mutane a cike, matasa ne, maza da mata, gashi nan babu adadi. A nan fuga mu 316 ne, kuma alhamdulillahi ga matarsun da za a bamu sun fara zuwa, kuma mun maida hankali mun kuma alfahari da matasan mu. Training zai dauke mu adadin sati biyu. Sati na farko yanzu da muke ciki, yadda za mu duba computer, mu iya yin typing, mu iya printing, mu iya design, mu iya kunce ta in technical program ya samu. Kuma alhamdulillahi a yau din nan mun yi wannan exercise, mun kunce computer, an nuna mana duk abubuwan da suke ciki, mun gani kuma mun gasu gobe za mu gane su. To alhamdulillahi gaskiya zai tallafa matasa ba karami ba. Dalili shine kullun abin da muke faruwa shi a arewacin Najeriya, arewa maso gabar, matsaloli ne insurgency. Muddin aka ce mutum bai da abin yi, to it's easier a iya canza tunanin shi ko wani abu makamancin haka. Yau aka waye gari an ce ka tsaya da kafafunka, ka samu hanyar da zaka ci abinci, ka taimaki ɗan uwanka, taimaki sauran mutane ma. Kaga ko ai an taimaki matasa kenan. Domin wannan program sun an yi su babu ma adadi. So ina mai matukar farin ciki, ina mai matukar godiya, muna kuma matukar addu'a Allah Ubangiji ya kara masa daukaka. Muna kuma fatan shugabanmu, shugaban Najeriya, shugaban Muhammadu Buhari, da ya kula da shi sosai.
Mai magana ni ne Honorable Abudan Juma ya Bazi. Na nemi alfarma domin na tsaya nan na yi wa shi mai girma distinguished Senate President godiya akan wannan abin alfahari da ya kawo mana gida. Manufofinsa da ya sa a gaban alkhairi akan harkar matasa da kuma jihar Yobe da Najeriya gaba ɗaya, Allah ya bashi nasara a isar gaita. Na tsaya nan a matsayin na shugaban matasa a lokacin da muka zo muka ce ai akwai abubuwa tsare-tsare na matasa da yake gogonin zai kawo, kuma gashi yau Allah ya tabbatar mana a matsayin sa na Senate President an kawo ci gaba wanda a yau masu gyaran waya a gaishuwa, masu gyaran kwamfuta a gaishuwa babu su. Matasanmu da Allah dan annabi a yi kokari a kula da wannan abu, saboda sana'a ne wanda kusan zai kawo mana dogaro da kanmu. Akwai mata da su ma za a yi training din su a wurin su bangaren da abubuwa da yawa, da Allah su ma su yi handling wannan abu da gari gurciya.
Da kowane irin rawa wannan hukuma ke takawa wajen horar da matasan, ga dai abin da daya daga cikin manyan daraktocin hukumar game da ayyukan hukumar.
Ya cikakken suna Abdulmalik Halilu, General Manager Research Statistics and Development, Nigeria Content Development and Monitoring Board.
To me za ka ce game da wannan taro da kuka aka shirya kuma wanda kuna da akwai taimakon da kuka bayar?
Wato mu agency namu under the Federal Minister of Petroleum Resources muna da mandate na developing capacity na youth. Mu training also musamman su aiki a oil and gas, sannan kuma mu make sure cewa akwai facilities da za su iya su provide service a oil and gas sector. So mun ka lura cewa oil and gas suna amfani da a lot of ICT, daga software ne, hardware duka, systems integration, creation and production systems na buduka ana buƙatar ICT
for 3 years.
Yawa so dole mu samu linkage collaboration the ICT sector. So sai muka ga cewa kuma Nigeria tun daga 2001 da aka fito da GSM kaga abun ya bunƙasa sosai. Har yanzu ana magana 5G technology, so ana samun alheri sosai wurin dokar ma'aikata da kuma tsera software da kuma assembly na wayan makanshi. So sai muka ga cewa akwai alheri sosai idan muka taimaka, muka training yara, muka ba su startup park, muka sawa musu shop da za su kafa masana'antu, su muka yi musu registration, su ma su zama businessmen, mu taimaka musu su zama very stable, then sai mu kyale su. To in ka lura cewa yawancin training da ake yi kawai da ayi training din su sai a kyale su. amma mun mu yanzu za mu training za mu ba su kayan aiki za mu biya musu kudin shago na shekara 2 ko 3 sannan kuma za mu make sure cewa mun musu registration so da su zama su ma small and medium enterprise so bayan mi wannan mun tabbatar cewa sun kafu da lokacin ne za mu ce to mun gama training nasu to duk wanda kai wa haka dai ya kafa company shi ya samu shop din shi ka biya mishi rent bayan shekara 2 Allah ya da ba zai koma ya ce bai da abin yi ba to fatan mu kenan
to wannan gudunmuwa shi Senate President ya bayar ana
to kaga su Senate President saboda kaga dole komai za a yi dole akwai legislative backing to in ka lura kuma wannan gwamnati na abin da suka karfafa shi ne the Senate the executive dole ai aiki tare so shi kuma in ka duba legislative agenda na shi ya ba da muhimmanci ga dukkan yara a samu ma yara abin ya samu ma yara izuri musamman irin wurin su ka san abin da ke faruwa ba cikin insurgency to muna yana fata cewa idan aka taimaka aka sa yara suna da abin yi to kaga duk wannan abin ba za su ma saurari wani ya ce musu zo su tada da hankali ba so ya ba mu karfin wannan sosai cewa yana support abin da muke yi dukkan da muka ce za mu youth empowerment yana ba mu support
cikin shugabannin kungiyar matasa a Najeriya kuma na tambaye shi alfanun irin wannan horarwa da gwamnatin ke bayarwa
to alhamdulillah wannan shiri na koyawa matasan mu san amshiri ne mai kyau kuma babban alkhairi ne domin ba kowanne matashi ne musamman na arewacin Najeriya ne ya makarantar boko ba idan ku aka ce za a koya sana'a ne manual to kaga wadannan ba ba su karatun boko ba za su ci gajiya kuma su ci amfanin wannan don haka amma dole ne ya kamata a kafa sana'a masana'antun standard wadannan suke masu kyau masu kwari wadanda ba za a fara ba nan gaba kuma a ce ai an yi hannun waka ce ka tashi domin babban matsalar da muke fama da ita kenan waɗansu waɗanda ka ɗorawa alhakin yin wannan abubuwan sai su samu zana da kara da shuci su yi danni sannan su yi tanka sannan mai wasu ɗora ɗan boto sai bayan ɗan ƙaramin lokaci sai a nemi gurin a rasa ku kuma a ce wuta ta cinye shi to idan haka aka yi to kaman an yi baya ba zane ne amma lallai idan za a tsaya a gina gurin da yake ginanne kuma a koyar da mutane sana'o'in hannu da makamantansu to lallai matasa maza da mata su gajiyarsa kuma wannan babban abin alfahari da abin alkhairi sannan bayan tiya to akwai wata caca kuma bayan wannan ya kamata a ce masana'antun mu da suka tsaya musamman na arewacin Najeriya duk wata masana'anta gwamnati ta tallafa wa masu wannan masana'antar ta sai hannun jari a wannan masana'antar akalla kashi 70 cikin 100 domin a samu aikin waɗanda kuma suka sayi masana'antun suka rufe ko kuma suke da masana'antar suka rufe ta da gangan to a tilasta musu su bude wannan masana'anta ko kuma gwamnati ta sayi wannan masana'anta a hannunsu domin a bude ta domin a fadada samun ayyukan yi a Najeriya musamman arewacin Najeriya domin a rage zaman kashe wando na matasa wanda wannan yake sa suke shiga waɗansu miyagun kungiyoyi na asiri da na ta'addanci da na sace-sace sannan kuma suke yin shaye-shaye to muddin gwamnati za ta yi wannan ina ganin za a ci gaba ba ma ana nufin wai a kafa sabon ma'ana masana'antu akwai masana'antu nan an kafa su kafaffu suna nan amma kashi 80 cikin 100 a rufe suke to har in ana son a sama wa 'yan Najeriya aikin yi musamman arewacin Najeriya to a tada waɗannan manya da ƙananan masana'antu waɗanda suke a jihohin arewacin Najeriya wannan zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya domin in aka ce an rufe border to me muke haɓakawa shikenan kawai saboda noma kawai shin ba mu haɓaka waɗansu abubuwa waɗanda za mu dogara da kanmu da su to an ku haka ne wajibi ne masana'antunmu a tayar da su a gyara su su fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba shin aka haka ina ganin za a cimma nasarar dakushe zaman kashe wando da matasa suke yi
yanzu aka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta mallaki jami'o'i na kimiyya da fasaha da kwalojin kimiyya da fasaha makarantun da kuma har yanzu ana ganin ba sa samar da bukatun da aka kafa su domin su musamman ba dai a tsakanin matasa na koya musu sana'o'in hannu Dr. Bashir Ahmad Yankuzo babban malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Minna kuma ya yi tsokaci game da wannan sabon shiri na horar da matasa sana'o'in hannu da gwamnatin Najeriya ta kullo da shi
a tabbas horar da matasa sana'o'i wani abu ne muhimmi kwarai da gaske da zai iya taimaka wurin rage radadin wato ainihin talauci ko rashin abun yi musamman kasashe irin namu yana da kyau mu fahimci cewa ba lalle bane kowane matashi ya samu wato ainihin ya samu damar shiga jami'a ko ya samu takardan wato ainihin karatu mai zurfin gaske amma lalle ne dukkanin matashi ya zama yana da sana'ar hannu yana da abun yi shi yasa hatta a tsarin karantarwa kamar abin da ya shafi lissafi ko ya shafi ilimin turanci dukkanin matasa suna buƙatan lissafi daidai gwargwadon da za su iya amfani da shi wurin sana'a amma ba dole bane su zama sun kware a wato ainihin sanin ilimin lissafi mai zurfi ko kuma ilimin wato ainihin turanci mai zurfi amma samun wanda za su iya sana'a da shi yana da muhimmanci kwarai da gaske don haka wannan yunkuri na karantar da matasa sana'a yunkuri ne mai kyan gaske amma shawara ga gwamnati musamman akan irin waɗannan abubuwa wanda ke sa wato ainihin ɗan ƙasa su ci ribar wani abu da gwamnati ke yi irin su kar horaswa ko kuma tallafi shine yana da kyau ya zama cewa wannan wani abu ne da kowa da ke da bukata zai samu dama domin daga cikin abin da ke cutar da ƙasar nan damu shine mafi yawa wani abin da gwamnati za ta fito da shi na tallafi ko agazawa sai zama wanda bai da wanda ya sani wanda baki ba dan gata ba ko kuma ba da wanda zai tsaya masa sai kaga bai samu irin wannan abun ba saboda haka gwamnati yana da kyau ta auna ta ga yanda wannan mataki na karantar da sana'a ga matasa wani abu ne wanda kowane matashi dake bukatun wannan wato ainihin horaswa ya samu dama ba tare da an yi la'akari da ya san wani ko bai san wani ba ya fito daga ina ko wannan zai taimaka kwarai da gaske har wato ainihin matasa su samu sana'a da kuma ƙasa za ta samu bunƙasa sannan abu na biyu mafi yawan abubuwan da ake musamman na ba da tallafi ko sana'o'i yana da kyau ya zama cewa akwai abin da ake ce mashi follow up a bi bahasi a ga yaya waɗanda suka amfana da wannan abun yaya su kuma suka dore a rayuwarsu wa suka amfana da su abin da su suka amfana da shi kuma ya suka ci gaba da rayuwarsu ba kawai a horas da wato mutum matashi wani abu ko wata matashiya a horas da ita wani kawai shi kenan a sake ta sakaka saboda haka yana da kyau a samu irin wannan shi yasa zai zama in sana'o'i ne da karantar ya zama sana'o'i ne wanda idan aka karantar da su aka ba su abubuwan da za su yi amfani da shi wurin sana'ar to ya zama za a dinga bincika ana bibiya a ga menene matsalolin kuma me ke faruwa yanzu kamar yan power misali da aka yi kaga wannan tsari ne mai kyau kwarai da gaske amma akwai waɗansu kamar wanda suka yi a yan power suka je suka karantar suka yi teaching to an kammala yan power misali an ce to shikenan an kammala sun gama karantarwa sun koma gida to me za su yi kuma ta ina za a bibiya abinda wato ainihin suka samu ribar da suka samu na Empower, domin abin da suke samu ba kudin bane, domin kudin bai isa ya rike su. A'a, abin da suka samu na horaswa shine, to kai in malami ne ka je ka yi Empower ka karantar, kuma karantarwa ya tsaya, to ya zaka amfana da wannan abin da ka wato ainihin kai, tunda sai akwai makaranta malami zai karantar, sai akwai wurin karantarwa sannan zai karantar, amma idan sana'a ce to ya samu jari ya samu kayan aiki to shi ma zai je. Allahumma sai dai idan su waɗanda suka je Empower ta karantarwa an kuma nuna masu yanda su ma za su kafa makarantun su. Saboda haka abinda dai nake nuna shine yana da kyau ya zama gwamnati idan ta horas da matasa wato ainihin sana'a ya zama za a iya dora su akan yanda za su dore ne su ci gaba da wannan abun su amfana su amfanar da wasu. Saboda haka amma a bincika ta yanda zai zama tsari ne wanda kowa daga cikin matasa da suke bukatan wannan wato ainihin horaswa za su je su samu, sannan bayan haka ya zama akwai tsari na follow up wanda za a dinga bi ana bincika ana bibiya a ga yaya suke amfana da abun da aka ba su, menene matsalolin suke fuskanta, sannan ina suka daga ina suke kuma ina suka nufa. Ina fatan Allah ta'ala ya samu dace, kuma lalle wannan yana da muhimmanci a karfafa a jihohi a local governments, in fact a ward ana iya daukan wannan ward ta inda kowane mataki daga cikin matakan da wato aka san wato ainihin gwamnati na da wato masaniya ya zama cewa za a iya samun waɗansu ɗaiɗaiku da za su je samu wannan sana'ar su amfanar da al'umman su. Allah zai samu dace kuma ya taimake mu
jama'a. Kafin mu kai ga filin kwalamar mu a shakata da wannan waƙar
shi ma wai ana fadin shi tuwon kwai.
Kwai dai wannan da muka sani.
Kwai dai da aka sani shi ma yana da tuwo amma fatuwan ba miya. Na kwalam da ma kwalashe ne.
Oh Allah. To yi mana muji.
To shi tuwon kwai yanzu in kika samu kwanki kamar a misali kina da kwai ko daya ko biyu ko uku duk da yanda kika samu zaki fasa shi ne. Kina fasa shi nan kuma kin dan jajjaga tarugun ki da albasa, kin dan jajjaga shi. To sai ki zuba a ciki ya danyi ba kamar yanda zaki soye kwai ka dan zaki zuba ba zaki sa ne yanda zai yi ja.
Wato za a sa da yawa.
Eh za a sa da yawa yanda zai yi ja ya bada color haka. In kika sa zaki sa magi ki yayyanka kuma albasa batun kin jajjaga albasar ki dan samu mai jin tafannuwa zai iya sawa wanda bi kuma bai ci zai iya sa ci ta haka. Kayan miya sosai yanda zai yi ja ya bada color. Zaki zuba sai ki dauko wannan kwan ki dauko kayan miya ne da kika jajjaga ki zuba ki dauko albasa ki yanka ta ziri ki zuba a ciki. In kina cin tafannuwa shi ma na ce ki zuba dan baki a ciki kuma shikenan. Sai take dauko magi ta dinki ki zuba tunda kin san shine face magi yana kowa yana da yana san shi sai a zuba shi kamar yanzu kwai biyar ne zaki ya sa magi sta guda biyu in kwai kamar uku ne haka zaki ya sa guda daya sai da mai nan kin kada shi kin yi komai sai ki samu leda dinki ko santana ko fara da mai kin leda ne leda shi leda kamar yanda ake zuba adali to shi in kika samu zaki dan leda din mai kyau in kika samu sai ki dama wannan kin riga kin gama hada shi ya hadi yayi ja yaji kayan miya da kayan kamshi to sai ki samu leda din shi kina samu leda sai ki dan zuba man gyada yanda ba zai kama ba a ciki leda za a sa man gyada ana sa leda man gyada kawai sai a zuba wannan wanda kika kada kika komai da komai sai a juye in kin juye a ciki kin juye kawai sai ki dauko wannan dinki tukunya da mun kin dora ruwa sai kin tabbatar ruwan yana tafasa ya fara tafasa yawa kin sa ai wasu suna sa kafin ruwa ya tafasa wasu kuma suna sawa kafin a sa ruwa wasu suna yin haka alale wasu kin sa suna sai ruwa ya tafasa suke zuba alale wasu kuma suna wasu kuma tun a kasa suke zuba kawai su dora haka to dai kuma inda zai alale kawai sai ka dora ruwan ka in ya tafasa sai ka dauko wannan kwan da ka zuba a leda da mai a ciki sai ka zuba in case kuma ka manta baka zuba man gidan a leda ba in ka zuba kwan zaka iya zuba man gidan a ciki amma ba mai yawa ba sai ka dora akan wannan ruwan zafin sai ka dau murfi ka rufe zai dawo sosai sai ka dawo yana dawo zaka ga ya hada jikin shi kamar an dafa kwai shi ma zai dinga tada kamshin kwai yana tada kamshin kwai yana kamshi to kina gama hada shi wannan kika ga kika tabbata kika dauko sai kaga yayi tauriya da wuke nan to sai ki dauko shi sai ki samu kwaki yayyanka nan kuma already kin fasa kwanki shi ma kwai kawai kamar yanda za a soya doya da kwai shi ma zaki fasa kwanki in kika fasa kwanki zaki aje shi kaki sa mai komai to wannan yayyanka da kika sai ki dinga dauko wannan tuwon kwan sai ki dinga sa a cikin kwai in kika sa a cikin kwai wasu kuma suna ce mai wai kwai da kwai sai su sa a cikin kwai in suka sa a cikin kwai sai su sa man gyada da mun sun sa man gyada da albasa ya soyu sai a dinga soyawa
yankan zai kasance
in na sai da wani zaka yi shi dan daidai in kuma na
da wani wato shape wato wani
a'a
yaya zan yanka ne kwallo kwallo ko a zan yanka ne kamar tabarma ko ya
da shape kawai da dangin edi yanda kake so saboda in kin cire shi a leda ne ai kawai zaki ganshi ne dai a dunkule in kin cire a leda zaki ganshi irin a dunkula haka to sai ki aje shi a roba in kika aje shi a plate sai ki sauka ki yayyanka kika yayyanka sai ki sa kwai ki dinga soya kina tsomawa a mai shi ma sai soyi zaki ganshi shi ma yayi ja yayi kuma in kika yanka kanana kika sa kwannan kika da zaki ga yayi manya manya to wallahi shi ma yana da bra'in dadi yawa awara da kwai to haka ne shi ma wallahi da dadi sosai
ni yanzu har kin sa ina komawa
ai ko wallahi mata dai Allah dai ya hore kowa a dinga yin kwalan da makwalashi na ga muku ba sai an je su wani wannan ba an ciye an kashe wani 10,000 na wallahi a gida kana da 5 kana da 500 din ka 1,000 zaka iya kwalan da makwalashi abin ka
Allah ya
ce maka
saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tita na gabatar da shirin wato Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku huta lafiya.